This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Maskararo, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif. Tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a ta babbar rana. 2 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hawwa, a ce Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a dokar sanya takunkumi akan ƴan Isra'ila mazauna yankin Yamma da Kogin Jordan dake goyen bayan tashin hankalin yankin. Dakaran Amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyen bayan Iran a fadin yankin Gabas ta Tsakiya, da mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai kan wani sansani a Jordan, wanda ya yi sanadin kisan sojojin Amurka uku. Masu gabatar da jawabi daga kasashen yankin Baltic sun bayyana goyen bayan su ga Ukraine a daidai lokacin da Russia ke mamayar kasar.
Kanin labaran kenan a bangaren rahotannin namu. Za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC a Najeriya ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shiya arewacin jihar Filato.
Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponents mu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe, to mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court.
Haka zalika, ci gaba da taka leda da ake yi a gasar wasan ƙwallon ƙafa na cin kofin shi nahiyar Afirka. A yau Juma'a, Najeriya za ta goge rini da ƙasar Angola a matakin kwatar fanal a gasar ƙwallon ƙafar a ƙasar Ivory Coast.
Hakikanin gaskiya ƙwallon da za a buga tsakanin Angola da ƙasar Najeriya, to ƙwallo ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba luri.
Ya biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Kamar ko ta tafiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin Maniya, wanda Isa Laula Ikrazi gabatar. Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a wata dokar sanya takunkumi akan ƴan Isra'ila mazauna yankin Yamma da Kogin Jordan dake goyen bayan tashin hankali. Wani mataki da gwamnatinsa ta ce na nuna an dauki cikakkiyar hanyar sasanta rikicin Gaza. Muna duba duk matakin da ya dace wajen magance wannan rikici, ba kawai a Gaza ba, har ma da Isra'ila baki daya. Wato Gaza, Yamma da Kogin Jordan da kusan baki ɗayan yankin. Abinda wani jami'in gwamnatin Biden ya faɗawa manema labarai kenan a jiya Alhamis. A jiya Alhamis ɗin, Biden ya kai ziyara jihar Michigan da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe, jihar da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da al'umma Amurkawa Larabawa mafi yawa. Al'ummar jihar na daga cikin ƙaran Amurkawa da suka bayyana damuwa game da yadda Biden ya dage wajen nuna goyen bayan hare-haren sojojin Isra'ila a matsayin martani ga harin ta'addancin da ƙungiyar Hamas ta kai kan farar hula a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Dakaran Amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyen bayan Iran a fadin yankin Gabas ta Tsakiya, da mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani sansani a Jordan, wanda ya yi sanadin kisan sojojin Amurka uku tare da jakkata wasu fiye da 40. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da yake magana da manema labarai a karan farko tun bayan da aka kwantar da shi asibiti a ranar 1 ga watan Janairu saboda matsalolin da ya fuskanta bayan da aka yi masa tiyatar cutar sankara, ya kira harin da aka kai a arewa maso gabashin Jordan mai matakar muni. Ya kara da cewa ba za su lamunci irin waɗannan ayyuka ba. Sakataren tsaron na Amurka ya kuma yi watsi da sanarwar kungiyar Kataib Hezbollah da ke samun goyen bayan Iran a Iraki, mai cewa ta dakatar da kai hare-hare akan sojojin Amurka. Masu gabatar da jawabai daga kasashen yankin Baltic sun bayyana goyen bayan su ga Ukraine a daidai lokacin da Russia ke mamayar kasar. Sun kuma ce ci gaba da samun taimako daga Amurka don Ukraine na da matukar tasiri ga yankin Indo-Pacific. A wannan makon, shugabannin majalisar dokoki daga kasashen Latvia, Lithuania da Estonia sun kawo ziyara nan Washington, inda suka tattauna da ƴan majalisar dokokin Amurka, ciki har da kakakin majalisar wakilai Mike Johnson da jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Johnson ya faɗa a shafin sada zumunta na X cewa ya tattauna akan kalubalen da ake ci gaba da fuskanta da muhimmancin dakile kasashe masu barazana kamar China, Russia da Iran a yayin ganawar sa da shugabannin majalisar dokokin kasashen yankin Baltic a farkon wannan makon. Tattaunawar dai ta zo ne a daidai lokacin da ƴan majalisar dokokin Amurka ke tafka muhawara akan ba Ukraine ƙarin sabon tallafi. Ukraine dai ta dogara ne ga tallafin da take samu daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya, musamman Amurka, domin yaki da mamayar Rasha kusan shekaru biyu kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Jos Kwata ta yamma da Bauchi a Najeriya, inda wakiliyarmu da ke can Zainab Babaji ta rawaito mana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya, wato INEC, ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya arewacin jihar Plateau, kamar dai da za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za a gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya Plateau ta Arewa. Gudanar da zaben ya biyo bayan shari'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ne, inda ta cire sanata mai wakiltar Plateau ta Arewa Simon Matcon da ɗan majalisa mai wakiltar Basa da Jos ta Arewa a majalisar wakilai Musa Aga. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Alhaji Abdullahi Garba Mai Rake ya ce tun suna jin kishin-kishin har dai ya tabbata ba sunan jam'iyyar su a cikin zaben na gobe Asabar.
To gaskiya lamari ne bai mana dadi ba. Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zabe ba domin opponents mu suna ta fada ai ba PDP a zabe. To mu ba mu dauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court da shari'ar ma da tace mu mu koma mu maimaita zaben. To amma bata kare a nan ba. Mun riga mun shigar da kara a kotu. To saboda haka ko an yi zabe an gama za mu fi hakkin mu a kotu.
Shugaban kungiyar gamayyar jami'i ta IPAC a jihar Plateau Abubakar Dogara ya ce ba su da hurumin canza matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka, sai dai jama'a su yi haƙuri su gudanar da zaɓen cikin lumana.
Yato hukumar zaɓe kamar yadda ta saba sun yi kokari sun kira duka jam'iyyu, kuma kusan duka jam'iyyun nan 19 suna nan a wannan wurin duba kayayyakin, kuma sun yi kokari sun kawo kayayyaki kusan gaba ɗaya. Babu wani abu da muka gani wanda ba daidai ba. Wannan zaɓe ita kungiyar jam'iyyu ba mu da wani iko da muka isa mu hana zaɓe gudana.
Ba ku zauna kun tattauna da ita hukumar zaɓe ne kafin wannan lokaci a san wa'anne jam'iyyu ne za su shiga wannan zaɓen ba?
A taron da hukumar zaɓe ta kira na jam'iyyu ranar na jin 9 ga wata da ya wuce, mun tattauna a wurin, kuma wasu jam'iyyu sun tambaya wasu jam'iyyu ne za su kasance akan ballot paper na zaben nan. Hukumar zaɓe a wannan lokacin bata iya cewa ga jam'iyyun da za su yi takara ba ko kuma za su kasance a ballot paper sai dai zuwa gaba don ba su samu communication daga national headquarters din su ba. Ina kira kowa ya kwantar da hankalin shi. Kokarin mu shine mu tabbatar da zaman lafiya ya jawwama a jihar Plateau.
Ga mai fashin baki kan lamura kuma shugaban kungiya mai zaman kanta mai suna Clean Guard Shamaki Peter yace kotu ce kadai za ta kwace wa PDP yancin ta.
To gaskiya wannan abun da ya shafi PDP nan damun tana cewa ita Court of Appeal sun ce PDP ba su da structure sai suka cire duk ɗan PDP da suke Senate House of Red State House of Assembly. PDP su koma court kawai yanzu su je su nemi interpretation kuma su nemi ne da ya ce maka musu a wajen
kafin nan kuma an riga an gudanar da zaben
a to ai yanzu ka mai tun da su an cuce su ai ko an cire members sha shida an cire senators guda biyu an cire House of Rep guda biyar kuma kin sayar wannan abubuwan da yake dawo yake jawo muna rashin zaman lafiya a plateau dan haka shi yasa ni kin ganin yanzu na yi da babban murya ina bayar da hakuri cewa kar wani ya je wani zanga-zanga ko ya doki doka a hannunsa ko ya kawo damuwa a je a duba da kyau a gan gyaran da ai kuma a kiyaye na gaba
hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa dai tace zaben na gobe Asabar zai cike guraben sanatoci uku da wakilan majalisar tarayya 17 yan majalisun jiha 28 a kananan hukumomi 80 a jihohi 26 na Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
an gaida Zainab Babaji da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram ga muryar ta dawo da cigaban labaran duniya
Hukumar leken asiri da tsaro ta Somalia ta NISA ta faɗi cewa a karon farko ta yi nasarar toshe shafukan yada labarai na yanar gizo guda 14 gaba daya waɗanda ake zargin ƴan kungiyar Al-Shabab masu tsauraran ra'ayi ke amfani da su Hukumar ta NISA a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X wanda aka fi sani da Twitter ta ce bayan wani aikin tsaron yanar gizo da aka yi Sashenta na sa ido akan yanar gizo ya gano wasu shafuka da kungiyar Al-Shabab reshen kungiyar Al-Qaida a gabashin Afirka ke amfani da su don ayyukan da aka haramta hukumar ta ce aikin ya hada da binciken wasu shafukan yanar gizo da aka yi zargin suna aikata ba daidai ba da kuma gano waɗanda suka yi rajistar su mataimakin ministan yada labaran Somalia Abdulrahman Yusuf Adala Ya shaidawa muryar Amurka cewa aikin na daga cikin kokarin da gwamnatin tarayyar kasar ke yi na yaki da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuwa sai fagen wasanni. Inda a yau Juma'a ne Najeriya za ta fafata da kasar Angola a matakin quarter final na gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afrika a kasar Ivory Coast. Najeriya dai ta samu kaiwa matakin ne bayan da ta lallasa kamaru a zagaye na biyu na gasar. Yayin da ita kuma Angolan ta samu kaiwa a matakin bayan da ta yi fata-fata da Namibia. Abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da Umar Faruk Bukuyum. Wani dan jarida mai fashin baki kan lamuran wasanni dangane da ladar da za a taka a yau tsakanin Najeriya da Angola.
Hakikanin gaskiya kwallon da za a buga tsakanin Angola da kasar Najeriya to kwallo ce wacce masu iya magana ke cewa din ba kai ba nuri. Saboda ita dai Super Eagles ta Najeriya hakikanin gaskiya farawanta da zuwa yanzu ta nuna hazaka kuma ainihin masana kwallo suna ma tunanin cewa wannan kofin na nahiyar Afirka yana iya faduwa hannun Najeriya ma'ana Super Eagles ga ita kasar Angola za a iya cewa ainihin kasa ce wacce take tasowa yanzu suna kokari sun kuma yi kokari a kwallayen da suka buga har suka cire waɗansu wanda ake ganin cewa suna ɗaya daga cikin wanda ake ganin su ci kofin nan amma a gobe golan na Najeriya wanda ya samu rauni a wancan wasan to kuma ya dawo kuma shi zai kama sannan ga irin su Tos Ekon wanda ke baya shi ma'ana captain da kuma ainihin shi Osimhen wanda domin ga cewa ainihin dukkan alamu sun nuna cewa Najeriya za ta ci wannan wasa
to amma idan muka dudi irin gungurmaya da kuma kamar yadda ka faɗa kwazon da ita kasar ta Angola ta yi a wasannin da ta buga a can baya wanda har ya kawo ta wannan matakin za a gano cewa ba kan wallasa bace baka ganin za ta iya kawo Najeriya babban kalubale a kokarin da ita Najeriya take na ganin ta daga kofin wannan gasa karo na hudu
eh to hakikanin gaskiya akwai wannan dadi da kari kuma ko ince bugu da kari akwai babban bankin su na kasa wanda aka samu labarin cewa ya ware wasu makudan kudade ga duk kowane dan wasa akan wasan da za su buga da Najeriya ma'ana ana ce mana abu motivation ma'ana tayar da kima ma'ana a ƙara inganta muku kimanku wanda ainihin kasa kasansu Angola tun daga jiya mun samu labarin ana ta musu addu'o'i ana ta kara musu kwarin gwiwa ma'ana ma an karo ma mutane sun kara shigowa Côte d'Ivoire domin kallon wasan su dai abin da ke burge su yanzu a ce sun ci Nigeria kuma ta riga ta nuna cewa Nigeria babban kasa ce a nahiyar Afirka a yanda ainihin muke gani yanda kowace kasa a Afirka kokarin take ci a cikin ta ci Nigeria saboda haka ba abun mamaki bane kwallon za a buga ko dai ai canjarar a je bugun daga kai ne tsaron gida ko kuma ya kasance a ce ita Angola ta samu nasara amma dai masu fashin baki da kuma ni kaina duka muna mun ga cewa yana akwai wucewa ainihin Nigeria tana iya cin kasar Angola duba da yanda ainihin ɗan wasan Nigeria na wannan karon yara ne masu jini a jika kuma yara ne waɗanda ainihin Nigeria take ransu yara ne waɗanda suke son su nuna mu duniya cewa sun iya ainihin taka leda ma'ana sun iya kwallon kuma yara ne waɗanda suke son su ba maraka kunya
Angola na ɗaya daga cikin kasashe da ake gani kaman kanana idan muka yi la'akari da yadda wannan gasa ta bana ta zama ta musamman kanana kananan kasashe ta bangaren kwallon kafa amma nake magana zaka ga cewa a wannan karon gasu nan sune suke ta fitar da manya-manya hasali ma yanzu kaga an fitar da wanda ke rike da kambin da wanda ta buga wasan karshe da ita a wancan lokaci wanda ita ma a wannan lokacin ta so ta dauki wannan kambin ina maganan kasan Senegal da kuma kasar Masar ba ka ganin tasirin wannan abun wata kila da ke shafuwar Najeriya wanda ake gani tana daga cikin manya-manya wanda tana cikin kuma kalila wanda suka rage a wannan gasa
eh to hakikanin gaskiya wannan shine tsoron da kowa yake ji saboda ita wato kwallon da ake buga wannan shekarun gaskiya kwallo ce wacce ta ba kowa mamaki ma'ana wanda take ganin bai iya ba shine yake nuna ya iya ita kanta kasar Angola da irin su Cabat da irin su South Africa wanda sun yi ta ganin kuma baya a harkar kwallo hakikanin gaskiya kowa yayi mamakin a ce yanzu sune suke kan gaba akan ainihin bugawa da manyan kasashe
to a ƙarshe menene hasashenka game da sakamakon wasan
to wasa na farko Najeriya ta yi canjar rasu wasa na biyu ta ci ɗaya ba ko ɗaya wasa na uku ta ci biyu ba ko ɗaya a yanda na yi bayani ita Najeriya yanayin kwallonta bana ba kwallo ne na cin kwallaye da yawa ba saboda ƙarfi suke tarawa gaba kuma su dawo da ƙarfi baya so a takaice a hasashen da zai yi in ma tana iya cin Angola sai ta ci ta ɗaya sannan yana yiwuwa kuma kwallon a yi canjar rasu ma'ana kowa ya ci kowa a je bugun da kafe sai ne karin gida na ma fi tsayawa akan wannan
an gaida da mutan san inna Murtala Faruk masu sauraro kada dai a shiga la ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati babu
tsohon dan malsokilan tarayyar Najeriya Malam Abubakar Cika da muke nan ke tabbatar da tabkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da yace akwai shababa game da shimfidar zabubbukan cike gurbi a fadin Najeriya kuwa wasu masu tsaki ne ke cewa abubuwan da suka fara zabubbukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daba
ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina
mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan dama
shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da yanzu da Masar jantare Nigeria ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakar Nigeria da Niger fata kare yan kasuwan kasashen guda biyu akan gaba
akwai yan kasuwan mu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda din kuma dalilin da ya musa ba aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi
wannan so mun ta muka tattaso cikin tarin muryar da za ku za ciki wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta faman ƙara kiba shiri na 155 cikin jerin shirin manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya dan tattaba maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun daukar ƙara akan ƴan majalisar jihar Plateau ce ta sa barista Elzubar Abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaba
kotun daukar ƙara ta Najeriya ta dade da wannan matsalan shi kan shi da zaben gwamna yana tsayawa ne a kotun daukar ƙara ta Najeriya amma irin mabambantan hukunce-hukuncen da suke bayarwa yasa aka ce lalle su ma gwamnoni sai an kai shari'un su kamar na shugaban kasa kotun koli. To kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewa lalle waɗannan na ƴan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli, duk da cewa kotun kolin ayyuka sun mata yawa, amma in nan ne za a samu adalci to abin da yafi kyau a kai shi can wurin. Abu na biyu, waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkausar harshe akan su kawai, inda hali a ladaftar da su, waɗanda aka sa sunan su din nan akan za a kai su kotun koli a sauke sunayensu. Gaskiyar a gani na ita ce ƴan majalisan nan an cuce su, kuma an cuci waɗanda suka zaɓe su, amma a doka ba yadda za a yi, sai dai su yi haƙuri a zango na gaba in Allah ya kai mu.
Shi kuwa mafashin baki akan al'amuran siyasa Honorable Nasir Garba dan tiye cewa yake demokaradiyar ƙasar nan fa tana cike da matsaloli daba-daba.
Ba yadda za a kai maganar demokaradiyya da ci gaba sai kai maganar ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe. Ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki, waɗanda dokokin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa suka tadada. Daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai ƙararraki, zaka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokradiyya, akwai abin damuwa da hukumar zaɓe, kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa ga shari'un. Duk waɗannan rigingimu mu ƴan siyasa mu ne muka yi ruwa, muka yi tsaki akan sai mun bi son zuciyarmu. Mu za mu zauna mu yi dokokin nan, amma zaka ga sai mu gibin su, mu riƙa kirari muna cewa ai dai yadda za a aikaci zaɓe a kai ka ƙara yafi, saboda kai a tunaninka cewar dokokin ba sa amfani, lalacewar ba ta ɓangare ɗaya ba ce, amma magana ita ce ɓangare ɗaya da ya fi lalacewa shi ne na ɓangaren ƴan siyasa, saboda suna da dama da za su tursasa waɗannan ɓangaren idan suna son a yi rashin gaskiya.
Game da shimfiɗar shirin shiga zaɓuɓɓukan cike gurbi a gobe Asabar a faɗin Najeriya kuwa, shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar Sokoto Kwamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba.
Shugabannin siyasa na jam'iyyun siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai, za a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali, zaman lafiya. Sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa. Yanzu ne kuma mun dawo mun zauna, kowa yana irin maganar nan da aka yi. Shin ina mutanen da aka kama waɗanda suka yi waɗancan laifukan da ake magana na zaɓe? Har aka soke zaɓe wasurare. Yanzu haka ma jam'iyyun suna kotu. Ɗaya daga cikin wasurare da suka ƙalubale shi ne zaɓuɓɓukan da aka soke wasurare. Shi ne dalilin da ya samu ka tambaye ta INEC da kuma su hukumar zaɓe cewa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne, mutum nawa aka hukunta, kuma suna ina? Idan ana ƙyale mutane wani lokaci suna iƙirari kamin a ta yi zaɓe cewa za su tayar da hankali, kuma a ƙyale su kuma ranar zaɓe su zo su tayar da hankali, sannan kuma a ce ba wani daga cikinsu wanda aka kama, kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zaɓuɓɓukan da za su so gaba.
Sai dai mai riƙon ƙwaryar kujerar kwamishiniyar zaɓe a jihar ta Sokoto Hajiya Hauwa Aliyu Kangiwa ta ce kama masu laifuffukan zaɓe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaɓen ta taɓa.
Mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest, police ke da wannan daman. Idan sun yi investigating za su sa a file, su kawo mana file din wane da wane da wance sun yi committing waɗannan laifuffukan. Mu kuma mu ne ƴan INEC, lawyers din INEC ta ba mu dama mu je mu yi prosecuting din su a kotu. To idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din, yaya za mu yi prosecuting?
To amma Hajiya, wani irin mataki kuke ɗauka? Misali kamar a ce an kashe bibas ko an fasa akwatin zaɓe amma yan sanda ba su kawo muku wanda suka kama ba, wani irin mataki kuke ɗauka akan haka?
Ato ba abin da za mu yi in ba su kawo ba, sai in sun kawo mana. Ban isa yanzu in zo in kama ka ba, in ce zan yi investigating in kai ka kotu.
Sai dai kuma game da yaƙi da canci rashawa a Najeriya, shi tsohon ɗan masaruki nan tare Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ne ya ce ai duk wani mai mukami a Najeriya an taɓa bashi kuma ya karɓa.
Wannan abin da ta faru ta Beta Edo za mu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru. ƴan Najeriya suka yi cama al'amarin. Idan tunin muna so ya gyara canci da rashawa, ya faɗi abin da ya mallaka tukun, ya publishing ɗinta, me sana'an shi, ya nuna maka factorin da Tinubu yake da shi. Ba mu ji ko kuma factory din yin ruwa ba, yanda Atiku ke da ta ruwa. Saboda haka a gwamnati ya same ta, yau ya ce duk ya mayar. Mu ma da muka yi aikin gwamnati, da shubuhar da muka dauka, da wadda ma killa haramun ne ba mu san da ita, don wasu cikin mu sun yi kokarin suke yi, amma ƙarya muke ce gobe kiyama ba za mu zo a daure ba. Ba yanda Buhari ke tsarkan shi, dukkan muran lahira sai mun zo a daure. Da wanda yake gina tsarki, saboda akwai abubuwan da baka tsallake su ba wallahi.
Amma an ce ku dawo da kuɗin da kuka mallaka kuna gwamnati, to ina kuma haƙoƙin ku da aka biya na albashi da sauransu?
Babu wanda ya isa. babu wanda ya isa, babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati. Babu, nawa ne?
Sai in shawarwa.
To zo albashin commissioner 400 da wani abu ne. Dan majalisar tarayya albashin shi 900 ne. Sai dan allowance da ɗan kai tahiya a baka. Abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawanci daga haramun sai shubha. Mu faɗi gaskiya mun ba mu faɗi yau ba. Gwamnati tun ina majalisa ina faɗin ta.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masajjan tare Najeriya Sanata Muhammad Adam Aliyu cewa yake rufe boda ko iyakar Najeriya da Niger ya kasar ƴan kasuwa don ko dukiyar su da dama ta riga ta ruba.
To wannan al'amari mu ƴan majalisa da cije ba mu goyon bayan shi. Lalle ya kamata a bude boda din nan saboda abin ya kawo matsala kwarai na yin kasuwanci, na yin hulɗa da zamantakewa a kanninmu da mutanen Niger. Niger da Najeriya Allah ya riga ya haɗa mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu ballantana wannan magana ECOWAS. Kuma shi president ɗan Najeriya suka zaɓe shi. Duk abin da zai jawo ma ɗan Najeriya matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata ya yi tsaye ga cewa ya kauda ita. Yanzu wannan rufe boda da aka yi akwai ƴan kasuwanmu da yawa da suka yi hasara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan rufe boda ɗin. Sun dogara ne a kan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Niger suna samun abincin za su ci. To yanzu kasuwancin ya mutu. Turoliri sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai 1,500. Wasu sun wata wajen 6, wasu sun wata 7.
A tsaye a wuri guda.
A tsaye wuri guda. Kayan ma wasu sun lalace sun rube mutane sun yi nasara. Saboda haka wannan babban rashi ne gare mu. Kuma jaridan da ya musa ma aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi. In dun magana wai ayyuku ne a cikin Niger. Ai talakawan Niger abin yake musguna ma. Bisa ga su sojojin da suka karɓi mulki din.
Tutun da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin su sukan sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1211 ne su yi sallamar cikin kujerin da suke kai koda ko sun ce bar su lallaba kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaba ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne kuma nake cewa sai idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya
kuma dalla yanzu kuma sai nasihar juma'a
Assalamu alaikum sula sunana Bello Dashiru Zuga ni ne limamin Central Mosque Akwa Ibom State muna nasiya ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki shige mana cewa wannan duniya ba komai ne a cikin lalacin rudani wannan rudani kuma ba inne yake kin lalacin halaka kamar yadda ya ga mana alƙawarin sa mai cewa ya ku wanda kuka imani lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta rude ba kowa ne yake ruda duniyar mutane ba face sai shi cikin son raba mu da Allah shi shedan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yadda shi din baya son mu to da ba kuma ba kaunar sa muke ba shi shedan yana kira zuwa garin dina don yana son mutane su zama wuta cikin mutar tsira to amma shi ku Allah madaukakin sarki ya riga shi sun fada mana fa'idodin sa in muka bi shi zamu samu dace shi yazo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana Idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki Sulama yana khuduba suka zauna a gefen sa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wanda wannan tsoro abinda zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu ciyayi saboda kada rude mu ta raba mu da Allah sai Allah ga mutane duniya ta kwahe su ba ta yi wa ƴan uwansu adalci ba ta yi wa abokan zaman su adalci ba ta yi wa mabancin addinin su adalci ba ta yi wa ƴan ƙasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba illakacin kazanta muna yi wa ƴan uwa fatan alkhairi da kasan mu muna masa addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya to gabanin mu muna roƙon Allah ya riko da hannun su ya ba su ikon yi mana adalci mabiyan su ma Allah ba su ta fara tibiya cikin salama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Baki dai kuma anan ne zamu nade tabarman shirin na wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya so za ku sake jin mu da karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin, musamman Maryam Dauda da ta tana gabatar da shirin. Sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Hadiza Chadi da ta hidimar dora labarai a shafukan mu na yanar gizo. Da dan mutan Congo Dadi Balawi da ya bada umarni ya kuma hada shirin, da ma injiniyan mu na yanzu. Baki daya madadin su Hawwa Sharifi muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ji mun ku.